بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هدي أشرين دعوكو قواتن ذو القادة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشيكرة دبوت أيضا تريهود دا أشرين وان دي دي دا أشرين دا شدا قواتن فبواري شيكرة تدبو بيو منا تي قبدا بيان دي دنگاني دا الأمران دا سكشا في سفنتر دا حجي دا أمرا أتتكيشي أين دا مكا قما أينهم بياني أتكين جيرن كسوسوا دا نفر كوزوا نبيو دنگاني دا أبن دي شافي kaɗan daga cikin hukunce-hukunce na ainihin umra. A yau insha Allahu ta'ala za mu ainihin taƙaita bayanai ƙwarai da gaske dangane da abin da ya shafi siffar ainihin aikin hajji a sauƙaƙe insha Allahu. Waɗannan bayanai da za mu gabatar a yau za mu gabatar da su ne daga cikin wannan taƙaitaccen littafi mai suna Mukhtasaru Ahkamil Hajji wal Umra na Sheikh Abdullah Salih Al-Fawzan, wani babban malami ne a jami'ar Imam Muhammad Saud Al-Islamiyya wato reshen Al-Qasim a can ƙasar Saudi Arabia. A taƙaice, Allah maɗaukakin sarki dai a cikin Al-Qur'ani yana cewa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, daga cikin mutane wanda duk ya samu ikon ya ziyarci ɗakin shi to Allah ya ɗora mishi wannan abu. In dai kai Allah ya baka iko to Allah ya wajabta maka. Allah ya ce wa man kafara, wanda ya kememe ya ki zuwa aikin hajji ya bijirewa Allah ya kangare yana da halin zuwa ya ki zuwa, fa inna Allah ghaniyun anil alamina, to ba ma kai kadai da ka ki zuwa ba, duk halittu da za su ki zuwa aikin hajji da umara Allah madaukakin sarki wadatacce ne, bai asara ba bai ragu ba. Saboda haka jama'ar musulmi su sani matukar kana da hali hanya lafiya lau baka da larura da za ta hana ka zuwa, wajibi ne ka tafi aikin hajji. Karka ki zuwa da hujjar cewa wai ba a kira ka ba, ƙarya kake, an riga an kira ka tun kafin a haife ka. Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa game da aikin hajji. Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu. A taƙaice malamin ya ce sifatul hajji, wato siffa hajji. Idan ba a manta ba, dama tun farko mun gabatar da bayanai akan ka je ka yi umrarka kana zaune a ainihin kasar Makka ko kuma ka dawo Madina, kana da ƴancin ka zauna duk inda ka ga dama tun da ka gama umrarka. To a kaddara cewa kana nan a zaune a ainihin wato garin Makka, kana zaune a garin Makka sai ranar 8 ga ainihin watan Zulhijja ta yi maka. Ranar 8 ga watan Zulhijja ita ce Bahaushe ke kira jajiberin hawan Arafa, wato ana gobe za a hau Arafa, domin Arafa ana hawanta ne tara ainihin ga wata na Zulhijja, watan ainihin babbar sallah. To a wannan lokaci daga inda kake din nan a cikin Makka, abin da yake wajibi akan ka sai kai kamar yadda duk kai lokacin da ka isa miƙatinka, tare da cewa za mu ware filin tambayoyi, amma akwai wani mai tambaya da ya aiko tambaya cewa bayanin da muka yi akan cewa juhufa, wato miƙatin mu mutanen yammacin Afirka da sauran ƙasashe kamar Sham da makamantanmu, cewa ruwa ya haɗe wannan gari, ya ce ya ji wani malami yana wa'azi cewa ai garin yana nan. A'a, gari dai kan babu shakka 100% ko 200% ruwa ya haɗe shi, babu shakka akan haka. Amma malamin da ka ji yana magana akan Rabigh ne, Rabigh daban, Juhufa daban. Kamar a ce misali, in ka taho daga Kano sai ka zo ainihin Dogarawa za ka ɗauki harama, to sai ya zan a ce Dogarawa ba ta ruwa ya haɗe ta, sai aka ce to in ka zo Lukoro ka ɗauka, to Lukoro zai yi a ce Lukoro kuma ta zama Dogarawa, to kwatankwacin kwatancen da ke tsakanin Rabi kenan da Juhufa. Juhufa babu shakka ruwa ya haɗe ta da daɗewa, amma akwai inda aka samu aka mai da shi madadin Juhufa, shine wani gari ne dab da ka kawo ainihin Juhufa din, sai aka ce to shikenan tunda ruwa ya haɗe wannan garin a dawo daga nan baya, sai aka dawo daga baya sunan garin Rabin. To mu ba maganar da muke, muna maganar mai jirgin sama ne, jirgin sama ko ina yake sauka? Jirgin sama zai sauka maka a Rabin? Ba zai sauka maka a Rabin ba, tunda ba zai sauka maka a Rabin ba. Kuma ainihin ya kasance shin da ka ainihin ɗauki harama daidai in ka zo Rabin, tunda dai daga sama ne da kuma kabari a karaso daidai inda ake sa ran nan ne daidai da juhufa wanne ne yafi ga zahiri ka koma kana kiyasi hakikanin garin da ya kamata ka dauki miƙati ga shi ruwa ya hade ya zama da wannan garin da ruwan ya hade da wannan garin da aka ce a iya daukan haramar yanzu dukkan su baka da iko ka sauka daga jirgin sama sai dai in ka zo saiti ne zaka ainihin yi harama ai ka bari sai ka zo saitin asalin garin kai harama ya fi kai ainihin harama daidai da saitin inda aka yi kiyasi ina fatan jama'a sun gane wannan saboda haka rabi ce ainihin ake magana insha Allah ta'ala to kana nan zauna a makka ranar 8 ainihin ga wata na Zulhijja sai kai wanka ka ainihin shafe jikinka da turare a can baya akwai tuntuban harshe da nayi shine wajen sa turare cewa zaka sanya turare a jikin tufafinka tufafi ba a sanya turare wannan sai da naje ina sauraron kasar sai naji kuskure ne wannan hadisi ya zo sahihi cikin Bukhari da Muslim annabi ya ce ba a daukan harama a cikin tufafin da yake da turare ma'ana in ma hadda turaren sai ka wanke kenan dan haka turaren zaka takaiti ne ga shafa shi a jikinka da kuma ainihin kanka kamar yadda ainihin Anas ya ce har bayan kwana biyu ko bayan kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallama ana gani kuma ana jin kanshin turaren da ainihin Aisha ita ce ta shafa mishi a jika don haka ranar 8 ga wata ita ce yaumut tarwiya abin da yasa ake kira mata ake kiranta yaumut tarwiya ranar shayarwa saboda a wannan ranar tun a jahiliya an za su tafi aikin haji zaka je ka cika ainihin tulunka da ruwa to ka shayar sai ka samu ranar tarwiya to ranar 8 ga wata din nan kai wanka ka shafe jikinka da ainihin turare sannan sai ka sake mayar da kayan haramarka anan ga ƙarin bayani kayan harama kamar yadda muka ce lalle ka tabbatar kayi tajarrudi duk abin da ke jikinka na dinkakken tufafi dan dress ne gajeren wando singileti duk ka tabbatar da ka cire waɗannan abubuwa baki ɗayan su mun fahimci wannan da kyau ko sai ka ainihin daura wannan kwarjalle sai ka kawo ainihin mayafi sai ka yafa ƙarin bayanin shine mayafi da zaka yafa ka rufe jikinka ne gaba daya banda kanka ba zaka ainihin sabo kasan ya zama ta bangaren da maka biyo da shi ta wajen kafadarka ba wannan ana yi ne a tawaful qudumi na farko ka kiyaye tawaful qudumi tun tawafin da kai ran da ka iso Saudiya din nan wanda kai iso garin Makka da Umara to tun anan ne kake shi ma tarihin yadda ya samu asali lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taho zai yi Umra sai mutanen Makka suka yi ta gulma cewa ya ɗibi ƴaƴan jama'a ya kai su wani daji wai sunan shi Madina yunwa ta rarake su duk gashi nan ma ba su da ƙarfi da aka zo a yi tawafi sai Annabi ya ce ku biyo da mayafinku ta ƙarƙashin hammatarku ta ɓangaren dama domin kana sa Ka'aba ne hagu da kai in kana kewayawa to mutanen Makka sai suka fito suka kewaye Ka'aba suna kallon musulmi suna tawafi sai zama daidai inda ake kallo kenan ga ainihin wato cinyoyin hannayen musulmi a waje kenan ma'ana nan ke inda power take kenan nan ne inda karfi yake kenan ana gani ba murame ba a taba mu kuma amina nan yadda muke mun fahimci wannan da kyau to wannan tawafin kadai ake bude kafada in banda haka duk sauran tawafi da zakai ba zaka bude kafada ba ka kiyaye wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma can zamu zo mu magana a wajen in ka zo yin ainihin wato tawafi har wa yau tawafinka da zakai na ifada da kuma tawafi da zaka yi na ainihin wada wannan tawafin ba a sassarfa da muka ce tawafin farko din nan da kai na umara shine ake sassarfa a kewayawa ukun farko amma tawaful da zaka yi tawaful qudum tawaful ifada da tawaful wada duk wannan zaka yi tafiya ne kawai kana kewaye Ka'aba so bakwai ba tare da kai sassarfa uku ba ba tare da ka bude kafadarka ba don haka yanzu ka sanya ainihin kwarjallanka sai ka kawo mayafinka sai ka rufa to shikenan daga gidan da kake a Makka daga nan zaka dauki harama daga nan zaka dauki ainihin niyyarka ta aikin haji shikenan sai kai labbaika hajjan Allah madaukakin sarki na amsa kiranka akan cewa zan yi haji wannan bakinka ya amsa kira kenan kamar an ce taho sai ka ce to gani nan kaga wannan ba niyya bace da zuci kuma yanzu sai zuciyarka ta aje cewa yanzu zaka fita domin aikin haji ne to da zaran bakinka ya faɗi labbaika hajjan zuciyarka kuma ta ainihin wato kudurta zaka yi aikin haji sai ka ci gaba labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak in ka so za kuma ka iya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai takabbar bari wanda duk kai daidai ne saboda hadisin Bukhari da Muslim Anas dan Malik yace mun tafi za mu yi aikin haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu na labbaik Allahumma wasu na Allahu akbar ba wanda aka hana daga ciki saboda haka duk kai yin haka sunna ne haka za kai ta wannan talbiya tun daga wannan rana ta 8 ga wata har ranar 9 ga wata har ranar sallah bayan da ainihin kai jifan shedan na farko to sai anan ne tukuna zaka kakkauta daga talbiya amma ko zama ake yi ana wata harka suna can suna hira kai sai ka zauna labbaik allahumma labbaik 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 la sharika lak labbaik Allah madaukakin sarki yace ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambatan iyayenku dan a jahiliya a da in ana aikin haji in aka zo aka tsaya mash'arul haram can wajen Muzdalifa sai ka ga mutun ya tsaya ne wa kanshi kirari sai ni dan tauri jikan makera sai ni kaza kaza sai ni kaza kaza sai ni kaza kaza shine sai Allah yace ku ambaci Allah fiye da irin yadda kuke wannan ambatan dan haka in aka ce ana aikin haji jama'a hira koda wadda take halarci ka rabu da ita kai abin da yake shi ya kai ka domin wata dama ce da ka samu mewa ba za ka sake samu har abada ba annabi shi kanshi so ɗaya ya taba samu wannan damar don Allah wannan lokaci ne mai araha lokaci ne mai tsada ba wai kudin aikin haji ba za ka iya samun kudin komawa aikin haji amma wata bukatar ta zo ta sha kanka ko da larura shi yasa wannan wuri in Allah ya kai ka to wani wuri ne da duk duniya ba wurin da ya kai shi daraja abin da ya kai ka tsaya kai don in wannan damar ta kubuce maka shikenan baka san mewa ko ba za ka sake ba to saboda haka sai a yawaita wannan to daga nan gidanka din nan da ka sauka ka kintsa kana ta talbiya sai kuma ka fita zuwa ga ainihin Mina daga cikin garin Makka zuwa Mina kilomita 16 ne kaga tafiya ce wanda in kace zaka yi a ƙasa zaka wahala ba lallai bane sai kai a ƙasa manzo Allah ma ba a ƙasa yaje ba akan dabbar shi yace mai suna Al-Qaswa shi yasa kai ma babu laifi sai ka ainihin hawo mota ko ka hawo tasi ko mota Al-Hazai ko dai gurgurdan abin da ya sauƙaƙa maka sai ka tafi ainihin zuwa Mina in ka je Mina zaka zauna kai sallar azhar kai la'asar kai magriba kai isha duk a matsayin kasr zaka yi su koda kai mutumin Makka ne kasr zaka yi domin daga garin Makka zuwa Mina kilomita 16 ai magana kasuru ta zo ba sai kai 48 ba to balle kai mutumin Najeriya dama duk a cikin kasurun ma rayuwarka take mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan ainihin salloli kasuru zaka rinka yi ina ma'anar kasuru sallar azhar kai raka'a biyu la'asar kai raka'a biyu isha kai raka'a biyu magriba ko zaka yi ta ukunta asuba zaka yi ta biyunta ba zaka hadi salloli tsakanin azhar da la'asar ba da magriba da isha wannan hukuncin zamu zo kanshi amma yanzu dai da ka fito daga ainihin Makka ka taho Mina ka ji abin da yake akan ka kasuru zaka yi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to sa'an nan sai ka ainihin kwana a nan Mina din nan a wannan dare na Arafa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi a wannan ainihin wato Mina da ka zo haka zaka ainihin kwana a nan har sai kai sallar asuba idan kai sallar asuba rana Arafa ka bari rana ta fito zaka ji ɗan kwaya-kwaya suna ce maka ai ba komai tun daga riyawa ya fito mu je kudin ka suke son su cinye ɗan kwaya-kwaya ne suna gudun ɗan tasi ne su gudun su kai ka su dawo su dauki wani rabu da su ka bi abin a tsanaki in aka yi sallar asuban nan cigaba da zikirorinka kana ta zikirorinka in ka barbari ne kana yi har sai lokacin da ainihin rana ta bullo idan rana ta ainihin fito shikenan sai kuma daga nan sai mutum ainihin sai kama hanya sai ya tafi zuwa Arafa in ka je Arafa akwai abubuwa da dama dan haka yake da kyau wannan haskakawa da ake maka to in ba haka ban ka je akwai bidiyoyi da mutane suke a Arafa wasu ba sa shiga cikin iyakar Arafa din yadda aka ka'idanta tare da cewa duka alamomi an yi cewa nan kakka ketara nan in ka ketara nan ka fita daga Arafa in ka ketara nan sai wannan kusurwa ka fita to duka kiyaye wannan akwai dutse da zaka ga mutane suna hawa ba ruwanka da hawa Jabalur Rahma wannan dutsen Arafa hawan wannan dutsen yana daga cikin bid'a jama'a amma abin takeici da mamaki kuma an kirkiri karerai an fadi ga wannan dutse wanda yake ƙaryar ta shallake shari'a ta shallake hankali na musulunci ta shallake hankalin dan adam cewa ma in ka hau dutsen kai kashin ka da ƙasa ku za ka yi kuɗi kun ga wannan ban kaura ce jabalur rahma, babu wata falala da aka fadi. Abin dai da aka nuna kai dai ka tsaya daidai wurin ainihin wato Arafa din nan. Idan ainihin Arafa din nan ka samu ka kai ga sauka a Namira, akwai yankin ainihin wuri wanda yake kebantacce ne, shi kuma kadan ya fita daga Arafa ya kai ga Namira. In ka samu kaiwa ga Namira, anan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sauka. Amma duk kusan wuri dai ne, sai dai an yanke, kuma Namira daban, Arafa daban. In baka samu Namira ba, tsaya a iya yankin ainihin Arafa din, yayi daidai insha Allah ta'ala, sai ka ainihin tsaya a wannan wurin kana ta zikiri walabbaik allahumma labbaik, kana ta addu'o'i, kana ta ayyuka na ainihin alheri. Idan rana ta gushe, wato lokacin sallah azhar yayi kenan, sai kai sallah azhar da la'asar qasru kuma jam'i ta kiyaye, kuma zaka yi su ne a lokacin ainihin ita sallah azhar din, shine ma'anar jam'in. Kula, sallah azhar da la'asar zaka yi, misali yanzu bari mu kwatance, zamu a ce karfe 1 na rana sai te maka kana nan a Arafa, to shikenan a jam'i ne ake yin sallah din. Jam'in za a yi qasru, kuma a hada sallah azhar da la'asar a lokacin azhar daidai karfe 1 na rana din nan. A lokacin nan sai ku tashi, sai a yi kiran sallah daya, sai a yi iqama, sai a tayar da sallah azhar ay raka'a biyu ay sallama, sai a sake miƙiya, sai a sake yin iqama, sai a ainihin yi sallah ta ainihin la'asar a karfe 1 na rana din nan. Shine qasru, kuma jam'i an hada sallolin biyu a lokacin daya daga ciki, wato ya zama jam'u taqdimin kenan. An jawo sallar la'asar lokacin ta bai yi ba, an zo an hada ta, saboda in aka fara hawan Arafa to ba za a sauka ba. Wannan magana mune da Hausa ne, da ake cewa hawan Arafa, kamar a ce an hau Idi, an hau Juma'a, kaga ba wani hawa ake ba, da Hausa muke magana, haka muka ji bakin iyayen mu Hausawa ko yawa. Saboda in aka fara hawan Arafa, to ba za a sauka daga hawan Arafa ba sai rana ta fadi, dan haka ba tsayawa. Dan haka in aka fara, shi yasa sai a fara yin sallah azhar da la'asar. Yadda in aka fara hawan Arafa tun daga bayan la'asar din nan da aka yi ta a lokacin azhar, to sai rana ta fadi za a sauka. Ka ji hikimar da ta sa ake hadewa tun da wuri. Ina fatan jama'a sun gane wannan. To sa'annan ka kiyaye kiran sallah daya ya isarwa azhar da la'asar, amma iqama kowace sai an yi tata. Abin da yasa kaga in jam'i zaka bi ba matsala, amma ta iya yiwa ka zo a makare. In ka zo a makare, to ka ji yadda hukuncin yake, salloli biyu zaka yi a lokaci daya, azhar da la'asar, kuma dukkan su zaka yi su qasru, kuma kowace ainihin wato zaka yi mata iqama. Amma kaga in kai kadai ne zaka yi, babu bukatar kiran sallah kenan, sai a kiyaye wannan. Sannan ka tabbatar da cewa babu shakka ka shiga cikin iyakar Arafa, baka ketara ainihin wato haddi na Arafa din ba. Sannan kuma ka kiyaye kwari na ainihin Arafa din, bashi daga cikin Arafa. Akwai kwari, zaka ga kuna daga kan tudu haka, to akwai daga gangare, to karka shiga cikin wannan kwarin. Wannan kwarin bashi daga ainihin cikin Arafa. Wanda di ya tsaya a cikin wannan kwarin, ya tabbatar da cewa hajjin shi bai yi ba gaba daya. Anan ba maganar yanka rago bane ko yanka kaza, a hajji ba te ba. Saboda a cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito, Annabi yana cewa al-hajju Arafa. Arafa ita ce hajji, to kai baka hawa Arafan ba, baka yi hajji ba kenan. Dan haka jama'a su kiyaye wannan. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To in ana hawan Arafan nan me ake yi? Liman da yana hudu ba, ana ta wa'azi, ana ta jawabi. To kafin liman ya zo ya fara hudu ba, ko bayan liman ya gama hudu ba, shi menene ainihin mutum zai yi? Shine aka ce sai mutum ya ta zikiri, ya ta addu'a, yana mai fuskanta al-qibla. Zaka fuskanci al-qibla daga nan inda kake din nan, sai ka dubi ina ne kake da Ka'aba, sai ka ainihin juyo kana fuskantar Ka'aba, kana ainihin wato bayyana bukatunka zuwa ga Allah, domin wannan rana ita ce rana mai girma wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin da al-Imam Malik da Tirmidhi da Baihaqi suka ruwaito, hadisi ne kyakkyawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, khairud du'a'i du'a'u yawmi Arafa, mafi ficiyar addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta a ranar Arafa, addu'a mafi daraja. In dai daga cikin ranaku ne yini ba dare ba, kaga daren Lailatul Qadr a cikin dare raki, daren Lailatul Qadr yafi a yini, kuma da rana wanda yini yafi daraja shine yinin ainihin Arafa. In dai addu'a ce mafi daraja, to a yi ta ainihin wato yinin Arafa. Sa'annan Annabi yace, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mafi ficin zikiri wanda ni da annabawan da suka gabace ni muka ambata, shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, Allah bai da abokin tarayya. Sarauta, godiya duk ga Allah madaukakin sarki suke, kuma Allah yana da iko akan komai. To kaga zaka yawaita wannan zikirin, kuma bukatunka ka share fage ba jin kunya. Kar ya zan kana da wata bukata kace ni dai wallahi da naje naga abubuwan ne, a'a fadi din me da ne ka. A wannan ranar Allah madaukakin sarki haggori yake wa mala'iku. Me gori? Mala'iku da suka ainihin ji Allah zai halicci baban mu Adam, sai suka ce ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Allah kuma ka sanya wanda in yazo bayan kasa zai yi barna, eh ta kisan kai, eh ta zubda jini, eh ta kaza, eh ta kaza. Sai Allah yake na san abin da baku sani ba. To a wannan rana har Allah madaukakin sarki sai ya ce wa mala'iku, ku dubi bayina yau ba abin da suke bayin da kuka ce za su yi kanna, ku dube su babu abin da suke yau sai zikirina. Sai ambatona duk su tafi na gafarta musu baki daya. Shine manzo Allah yake tunda Iblis yake ba a taba ganin shi a cikin bala'i irin wannan yinin ba. Ya tattaro gayyashi ya sha alwashin, ga wasu jama'a sun taru a wuri daya, zai samu ya fatattaka su yadda yake so. Tun kafin ya barna sai Allah yake di ya gafarta musu. Saboda haka har mala'iku a wannan rana Allah yana ainihin wato ba su amsar tambayar da suka yi mishi tun san da zai halicci baban mu Adam. Shi yasa kai dan Adam wannan rana babu wasa a cikin ta. Kai ta addu'a, ka daga hannunka duk bukatunka da Hausa da Yarbanci da Inyamuranci da Turanci, kowane yare ka iya ka gaya wa Allah. Allah madaukakin sarki ya san da yarenka, Allah bai wulakanta ka ba, yana yadda da kai, ka faɗi me ya dame ka. Wallahi abin takeici waɗannan irin lokutan sai ga wasu kawai suna ta shagalin hirarsu. Dama ce ka samu wadda mai yiwuwa ita ke nan maka a rayuwarka, baka taɓa samu ba kuma ba za ka taɓa samu ba, shi yasa kakka sake. Kuma babu wanda ba shi da bukata tunda kaga annabi yana addu'a. Waye kai? Ka san ku in isa ne, manzo Allah ya fi kowa isa. Amma sai ya roƙa don wannan addu'ar ibada ce, kuma Allah ya ce wanda baya yin ta zai fushi da shi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To sa'an nan malam ainihin ya ci gaba da nasiha akan cewa lallai mutum ya tabbatar da cewa ya tsaya a wannan halin har sai rana ta fadi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi, idan rana ta fadi ba lokacin sallar magriba yayi ba, to da za ka yi sallar magriba lokacin ba, kuma sallar ka ta magriba da ta isha kuma yanzu za ka jinkirtar da magriba ita kuma sai lokacin isha ya shiga. Wajen karfe 10 na dare za a yi sallar magriba da isha, nan kuma shi ake kira jam'u ta'khir, shi ma kuma kasur za a yi, kuma ba za a yi magriba a lokacin ta ba, sai lokacin isha yi, sai a yi magriba, sai a yi isha, magriba a yi ta raka'a uku yadda aka saba, isha kuma a yi ta ainihin raka'a biyu. To yayin da rana ta fadi kana nan tsaye a wurin Arafat din nan, sai kuma ka ainihin tafi zuwa ga Muzdalifa, kana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kana ta zikirori kana ambaton Allah madaukakin sarki a tsanaki, abu ne wanda baya karewa. Karka ainihin dibo da fadi yadda nan da nan mai zai kare maka, ka dibo bakinka ya gaji yawunka ya kafe, a'a ka rinka yi a tsanaki kana tafiya cikin natsuwa. Kakka rinka bangaje mutane saboda sauri, a'a ka tafi a hankali. Duk sanda ka samu wani cincirin du sai ka saurara, duk sanda ka samu wata yar dama sai kai sirf, sai ka sauri, sai ka ainihin wuce. Da zaran mutum ya isa ainihin Muzdalifa sai kuma ya sallar magriba da sallar isha a lokacin sallar isha din kenan, tunda kaga karfe 10 na dare ai magriba ta riga lokacin muhtarinta ya riga ya ainihin wuce, an riga an shiga isha. To an shiga isha a lokacin zaka yi sallar magriba da isha, da zarar ka isa aka ce sai dai in kaga cincirindo yayi cincirindo kafin akai Muzdalifa har ma 12 dare tana neman ta wuce maka saboda cincirindo. To a irin wannan halin sai ka tsaya tun a hanya kai sallar magriba ka da isharka. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Amma in ka san cewa har ka kai daidai Muzdalifa ainihin akwai lokacin sallar isha, to sai ka bari, in ka kai shikenan sai ka ci gaba da sallar ka ta magriba, sannan kuma ainihin kai sallar ka ta isha. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Waɗannan salloli da muke faɗe jama'a zaka hada tsakanin azhar da la'asar, kai jam'i kuma kai qasr, ba a yin nafila kafin su, ba a yin nafila bayan su, ba a yin nafila a tsakanin su, ka kiyaye waɗannan ka'idojin. Ina fatan jama'a sun gane. Domin qasr da aka ce an sare maka raka'a biyu, to an sare maka farilla kuma kai ka zo kai nafila biyu, kaga babu ma'ana kenan.
an yi ne don a tausasa maka, don haka karkai kuma ka ɗibo nafilfili ka ƙara wa kanka. Da zaran ka yi sallar magariba da isha ƙasuru a jam'i ɗin nan, to shikenan ba ka babu wata ibada kuma ta dare. Ibadoji da ka saba yi na dare, karatun alƙur'ani, salloli da ka saba yi, zikirori na dare, a wannan daren yana cikin sunna duk baki ɗaya sai ka bar su, sai dai abin da ya zama labudda kamar sallar witri. Amma abin da ya zama ƙari akan sallar witri, abin da ya shafi zikirori, karatun alƙur'ani, sallolin shafa'i, sallolin kaza, sallolin kaza, sai ka koma sai kai kwanciyarka. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan daren shi ake kira daren sallah kenan, domin ainihin gobe da safe in gari ya waye to shine yinin sallah kenan. To a wannan daren sallah babu wasu ingantattun hadisai da suka zo cewa ana raya daren sallah din da ibadoji ko ko makamantan haka. Sai kai kwanciyarka da wuri don ka ainihin tashi da wuri. In ka tashi to shikenan za ka samu nishadi wajen aikatar da sauran abubuwan da suka rage maka a ainihin yinin babban sallah. Waɗanda abubuwa manya-manya a wannan yinin su ne ainihin guda uku, abin da ya shafi ainihin yankan dabba da aski da kuma abin da ya shafi tsawafi. To duk waɗannan abubuwan za ka ga inda kai kadai ne a gindin Ka'aba, ko da kai kadai kake a cikin 'yan mintuna kaɗan za ka yi. To amma mutane ne miliyoyi sun je, kaga ashe mai yiwa askin da za a yi maka a cikin minti 15 kana can kana jira, mai yiwa sai kai awa 2 kana jiran a yi maka aski. To kaga akwai buƙatar ashe a wannan yinin kazan kana da kazar-kazar, to ya kamata tun dare kenan ka ɗauko ainihin wato tazaran lokaci, ya zama ka kwanta ka huta da daddare, tunda ajiya ka wuni kana hidimar tsayawa a wurin ainihin hawan Arafa. To shikenan idan gari ainihin ya waye sai mutum ya sallah asuba a farkon lokacinta, sannan sai kuma ya fuskanci alƙibla. Ko da ka saba, ko da kun saba jinkirtar da sallah asuba, ya zama za ku yi ta a isfirar lokacin da ake cewa gari ya yi haske ɗin nan. To a wannan yini na babbar sallah ku alhazai da ke can, to akwai buƙatar ku yi sallah asuba da zaran alfijir ya fito, sai ku yi wuf sai ku yi sallah asuba. Da zaran an idar da sallah asuba sai kuma alhaji ya fuskanci alƙibla yana ambaton Allah, yana addu'a. Haka zai ta yi har sai gari ya yi haske sosai kamar kusa da rana ta fito. To kafin rana ta fito ɗin nan kar ya sake rana ta fito ta same shi a wurin, amma ya bari dai sai gari ya yi haske. Da zaran ya yi gari ya yi haske kuma sai ya ainihin taso daga nan ainihin wato inda ya kwana, sai ya dawo zuwa ga ainihin Mina yana talbiya a kan hanya. Kwana a Muzdalifa ɗin nan da aka ce ka yi fa, ka sani da cewa wajibi ne, farilla ne, rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji. Ya kamata kowa ya sani dole ka kwana a nan, domin wasu suna ainihin wato bin arha. To wannan arha annabi ya yi sauki ne ga masu ainihin rashin lafiya, da tsofaffi, da yara ƙanana, da kuma ragwayi. Amma kai in garma lafiyarka garas, ka bari ka kwana har ainihin gari ya waye, ainihin kana zikirinka, kana talbiya, kana addu'a, da zarar rana ta kusa fitowa sai ka taso daga Muzdalifa inda ka kwana, sai kuma ka dawo ainihin Mina. Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗi, Ibnu Abbas ya bada labarin cewa annabi ya yi rangwame ga mata waɗanda cincirindo in yi yawa ba za su iya biyo rububin jama'a ba. To an yi musu sauki a kan haka. Sannan sai kuma yara da dai waɗanda muka ainihin ambata a baya, kamar yadda hadisin ya zo ainihin a cikin Bukhari da Muslim. To da zaran alhaji ya iso zuwa ga Mina, abu na farko da ainihin zai yi shi ne sai ya fara tinkara wurin jifan shedan mafi kusa da shi. Wurin jifan shedan mafi kusa da ainihin wato kusa da kai shi ne ainihin al-jamratul aqaba. Al-jamratul aqaba din nan ita ce wurin jifan shedan mafi kusa da ainihin wato Makka. To nan zaka tinkara kai tsaye, kamar yadda yazo a cikin hadisin Aisha da Ummu Salama, wanda yana nan yazo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Mutane masu ƙarfi kamar yadda muka faɗi, su kam ainihin wato kansu sake su ainihin yi jifan shedan sai bayan ainihin rana ta fito. Amma kamar waɗancan ragwaye da muka ce da mata masu rauni, idan dai har dare yayi yadda yake ana ganin kamar wata ya riga ya